يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكيكا تهكا بويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani binciken da Bankin Duniya ya gudanar game da ilimin mata a lokutan baya na nuni da cewa kashi 89 cikin 100 na 'yan mata suna kammala karatunsu na primary a duniya, sai dai kashi 77 cikin 100 ne kawai suke kammala karatun secondary. Binciken ya ci gaba da cewa rashin ba ƴaƴa mata damar samun ilimi mai zurfi yana janyo wa ƙasashe asarar kuɗi tsakanin dala tiriliyan 15 zuwa dala tiriliyan 30. Yau, shirin domin iyali zai fara haska fitila a arewacin ƙasar Ghana, yankin da ake fuskantar koma bayan ilimin ƴaƴa mata, kafin mu kai ga haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sanadi da kuma mafita. Bari mu shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilinmu Idris Abdullahi Bako ya haɗa mana.
Miliyoyin 'ya'ya mata ba sa samun karatu a yau, kamar yadda masana suka ce hakan na faruwa ne sabili da bambancin jinsi, talauci da kuma al'adu. Waɗannan 'yan matan suna da buri kamar 'yan uwansu samari, kuma suna da burin neman ilimi da kuma taimakawa iyalinsu da al'ummarsu baki ɗaya. Amma mafi yawanci ana tauye musu wannan damar, a tozarta su, sannan kuma a tilasta musu yin auren dole a ƙasashe da dama na duniya. A nan Ghana, tun shekara 1995 ake bada ilimin firamare da ƙaramin sakandare kyauta ga 'yan ƙasa, kuma a shekarar 2017 shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo ya sanar da ilimin babban sakandare kyauta domin wanzar da ilimi ga kowa ba tare da la'akari da jinsi ko bangaranci ba. Duk da wannan damar da gwamnati ta bayar ga ilimi, alƙaluma da hukumar ƙididdiga ta Ghana ta fitar a kwanan nan na nuni da cewa 'yan mata kimanin 250,000 masu shekaru 6 zuwa 14 ba su taɓa zuwa makaranta ba sam a yankin arewacin Ghana. Alƙaluman ƙasa baki ɗaya na cewa kashi 7.8 cikin 100 na 'yan mata masu shekaru 6 zuwa 14 ba sa zuwa makaranta, kuma 3 cikin 4 daga cikinsu suna zaune ne a yankunan karkara. Wannan alƙaluman ya tayar wa ƙasa hankali, musamman waɗanda suke da alaƙa da arewacin Ghana. Malam Bashir Shehu, mai sharhi ne akan harkokin ilimi, ya bayyana wasu dalilan da yasa hakan ke faruwa da kuma muhimmancin ilimin mata ga al'umma.
Abin da ke da damuwa ne, almost 26,000 su ne yan JHS Junior High waɗanda ba su shiga mafasali ba. Wanga abu mai damuwa, saboda neman ilimi ya zama dole a bisa ga kan kowane da namiji ko mace. Abubuwan da ke haifar da waɗanga abubuwa yawanci sai ka gani kamar yi ma mata aure da sauri waɗanda maybe ba rains ke nema ko ba su amince da wannan abu ba. Baya ga haka, bai ya kamata a ce da aure na ana taliban ma neman ilimi ba, saboda way marriage is not an obstacle to education. Amma in sun nemi an musu auren da yake shekarunsu na kasa, yana kawo ba za su karasa da ilimi ba, saboda ba su san da za su tafiyar da lamuransu ba.
Shin ko ta ina rashin baiwa 'ya'ya mata ke koma da al'umma baya? Alhaji Bala Sa'ad shi ne daraktan makarantar Ghana Lebanon Islamic School GLIS da ke Accra.
Yau population mata ya fi maza yawa, bi ma'ana yau mun hana mata ilimi, wato za mu ruguzar da duniya duka baki ɗaya. Na biyu kuma in ka duba yau, yaro duka in ya tashi, ƙarfin alaƙar shi da uwarshi ya fi ƙarfi da uba, saboda lokaci da yawa ubannai su ke fita su je su nemo su kawo. Dan shi ita uwan da ke ƙoƙari da yaro koko da yara da ke gabanta, in ba a bata ilimi ba, kaga la'alla yaran da za su taso su ma sun samu aibi wurin ilimi. In aka ba mata ilimi, to society duka al'umma duka mun ci amfani. Amma in aka hana mata ilimi, wallahi bamu da future.
Yunus Salahuddin Obanjo, mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum, ya dora muryarsa akan illar rashin baiwa 'ya'ya mata ilimi ga al'umma.
Inda ake aurar da ƴariyar mace ba wani ilimi, ba wani karatu, ba wani tarbiyya, gaskiya ina da babban illa ma kasa. Akwai ƴar mata wayanda yake masu shekaru kasa da yake yau muna magana ga sun je gidan aure, amma saboda ba su da wani karfi ko mu ce wani ilimi na zama gidan aure, yau sun zo da yara 2, 3 da ake yau suke ta fama su ciyar da wannan yaran da ake single mothers. To kaga irin waranga hali wanda yake idan yau in dai na mace ta bar aure ba ta da wani da ma ta kare kanta da ƴaƴanta, yana sa su yaran nan da kansu suna fadi cikin miyagun ayyuka da tabi'u na kwayuka da sauran aikin sata da sauransu. Sannan matan ma kuma same su karshe cikin karuwanci da wasu ababen da yake yana cikin ababen da ke komar kasa baya.
Yawancin fa'idodin ilimi kamar yadda bincike ya nuna yana fitowa ne daga kammala karatun sakandare. Malam Muhammad Lamin Abdul Hamid shine mai baiwa almajirai shawarwari da jagoranci a harkar ilimi na makarantar Ghana Lebanon Islamic School dake Accra. Ya bayyana kalubalen da yake fuskanta matsayin sa na mai hulɗa da almajirai mata a koda yaushe.
Wani lokaci an zo akai wani wuri ta iyayen nasu a musu aure. To wannan ya zama wani tangarda abinda ke shishige cikin lamarin yaran mata. Tana fom mun samu wata ma da yake ta kai ta kare JHS ta shiga SSS ya da ne mai kokari amma no watan wannan ya ta kare JHS da shiga iyayen aka masa tai aure da ta komo daga baya tai bayan aure ta shiga SSS ba ta juma ba don ta dauka juna biyu. Akwai wata kuma wallahi ita ta kai JHS har ta kusa JHS direct an kusa a rubuta biyu. Sai na samu labari kaman ko yaron za ta yi aure, sai na kira har baban na ba shi hankuri ya bar yariyan ta gama biyu sun masa baya da ba wai ana ga alaman yariyan idonta ya soma tana batun maza da saurin ko suna gudun kunya. Nace tunda dai ta kai za ta rubuta biyu ku ba ta wannan fata samu certificate din JHS ma don gaba ba mu san challenge da yaran da ta face ba. Wata rana mun ci abin ganta zarafinta, wata rana ta zarge mu ta gance ta ilimin na at least mu ba ta one foundation.
Kwalliya ba za ta taba biyan kudin sabulu ga ilimin mata ba sai da gudunmawar iyaye. Hajiya Safura Tumada uwa ce wacce ta kula da ilimin yarta har zuwa jami'a ta bayyana kalubalen da ta fuskanta.
Yayi kamar na zama single parent dai, to amma lokacin da kakanta ke da rai wallahi ya ce makami amma da yazo ya bar duniya wahala duka yazo kaina, shani school fees, shani hostel, kuda abinci, komai dai kaina yake ni ke wahalan abina. In dai lokacin school ya kai wani bi ita da kanta ke sayawa kaina ta ce mini ma lokacin school ya kai she na biya hostel fees sannan dis ko she na biya school fees to da duk kudi yake duka kamata in nemi in kawo in bata sannan ta tinsu. Iyaye su yi kokari domin zamanin ga da muke sai da ilimi shine jagoran komai. In ka ilmantar da diyamaci ka ilmantar da al'umma kowane irin hali suke ciki su yi kokari su kai ayan su mata su kuma su ba su karfin gwiwa su je su taimaka musu ko ta wani hali ne su taimaka musu su je su samu ilimi mai kyau. Shi yasa na ce dai akalla ilimi dai ya taimake ta sosai, ni kuma ina ganin amfanin shi kwarai.
Ilimi yana da matukar muhimmanci ga ƴaƴa mata wajen sanin ƴancinsu, yana bude hankalinsu ga kiyaye kansu daga abin da zai cutar da su da sanin ya kamata. Wasu dalibai sun bayyana jin daɗinsu ga kasancewar samun ilimi da suka yi.
Sunana Yasmin Isa Jibril Abbas, ni daliba ce da ta gama karatun ajin secondary. Gaskiya ilimi ya taimaka mini na sanin makoma na a cikin rayuwa. Ilimi ya waye min kai kuma ilimi ya bari na gane inda duniya ta dusa, kuma ilimi ya bari na waye sosai akan abubuwan da ke gudana a sassa daban-daban na duniya, kuma ya sa na fahimci yanda rayuwa take gudana. Da ilimi ne ya mace za ta samu ci gaba, ta samu ilimi ta waye, domin samun ilimi zai taimaka ma ya mace wurin samun rayuwa mai kyau.
Sani Fatima Abubakar, na ci amfanin ilimi sosai don akwai wasu abubuwan da ban sani ba amma da nake na nemi ilimi na zo na sassan su abubuwan da ya fi yi da abubuwan da bai fi yi ba. Mana ka tafi hospital don neman ilimin da na yi, sannan yan gwagwada mata abubuwan da doctor ya ce ta yi ko magungunan da aka ce ta sha. Sa neman ilimi dai na ci amfanin shi sosai. Neman ilimi dai na da wuya amma dai ka sa himma ka samu yayi maka sauki maka jin wahalar shi.
Kamar yadda hukumar kididdiga na Ghana ta fitar a kwanan nan, yankuna uku da ke arewacin Ghana da suke da kaso mafi yawa na 'yan mata da ba sa zuwa makaranta a halin yanzu da kuma waɗanda ba su ma taɓa zuwa makaranta ba su ne yankin Savannah na da kashi 40.2 cikin 100, sai yankin arewa maso gabas na da kashi 29.3 cikin 100, sannan yankin arewa na da kashi 28.5 cikin 100.
To a gaida Malam Idris, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da masu ruwa da tsaki za su ce dangane da wannan lamarin.
Kafin nan a madadin wakilinmu a birnin Accra na kasar Ghana Idris Abdalla Bako da Jimbe Hamza da daidaita sautin shirin Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.